ce wanda cikin hikimarsa da kaddarawarsa da ganin damarsa ya so ya yadda ya ga dama mu haɗu da juna a wannan safiya mai albarka ta ranar Laraba 2 ga watan Ramadan shekara ta 1442 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina. A wannan cibiya mai albarka, cibiya ta yaɗa din musulunci Al-Faruq Academy da ke unguwar Dosa a jihar Kaduna, kuma wannan majalisi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma ga iyaye mata, muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu albarkar Al-Qur'ani. Aslan ni na zaɓi in kawo ziyara ne kawai ba tare da na ce komai ba, duba da idan aka shiga lokutan Ramadan ayyuka sukan yi yawa, samu a ziyarci ‘yan uwa abu ne wanda yake da wahala ƙwarai da gaske. Shi yasa ina shigowa garin ba inda na fara tsaya da burkin mota sai a wannan cibiya mai albarka domin ka kawo ziyara. Shi kan tsammanin bai ma san zan zo ba, to kuma ga shi an yi taklif na faɗar wasu kalmomi wanda wallahi musta'an ba mu dai da kalmomin da za mu amfanar da mutane, domin duk abin da za mu faɗa an daɗe ana jin su sun saba da ƙwaƙwale, sai dai ya zamanto a babin tunatarwa wacce take amfanar da mu ne. Galibi munasaba irin wannan ba ka rasa yin batu a kan abin da ya shafi shi wannan wata mai albarka. Wannan wata mai albarka kafin musulunci sunansa shahar Ramadan. Bayan zuwan musulunci ba an ka kira shi suna shahar Ramadan, kuma ana ƙara masa wasu sunayen ɗoriya a kan sunansa na yanka. Larabawa suka ce duk abin da sunansa su iya yawa yawaita sunaye ga abu nuni ne izuwa ga falalar wannan abin da darajarsa. Daka shi matan da wata ne mai falala mai daraja sunayensa sun ƙaru a kan Ramadan ɗin. Ana kiran shi da suna shahru siyam saboda a cikinsa ake yin azumi. Ana kiran shi da suna shaharul Qur'an saboda a cikinsa Allah ta'ala ya saukar da Al-Qur'ani. Shi yasa za mu ga ibadarmu da Al-Qur'ani ta fuskar karanta shi da tafsirinsa yana yawaita ƙwarai da gaske a cikin watan Ramadan fiye da wajen watan Ramadan. Allah ta'ala ya nasanta hakan a ayat da ke cikin suratul Baqara. Allah ta'ala ya ce shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Cikin wannan aya Ubangiji ta'ala ya ambaci wannan wata da sunansa na yanka, kuma ya mana ishara zuwa ga abubuwa guda hudu waɗanda watan ya kunshe su don rahama a gare mu da albarka a gare mu gaba ɗaya. Allah ya ce shahru Ramadan, shi wannan wata na Ramadan. Asalin kalmar Ramadan ɗin malamai suka ce da kalmar Ramadan ne ko kuma da kalmar Ar-Rambu. Ar-Rambu a cikin harshen Larabci shi ne tsananin zafi. To tun a jahiliya kafin zuwan addinin musulunci daidai irin wannan lokacin za ka samu rani ne zafi ya yi yawa. Shi yasa sai suka kira shi da suna wannan, suka kira shi da wannan suna na Ramadan. Mubalaga ce ta zafi, kamar yadda za ka ce afshan kana nufin wanda yake mai tsananin jin kishirwa, ka ce jaw'an kana nufin mai tsananin jin yunwa, ka ce rahman kana nufin mai tsananin rahma, ka ce ghufran kana nufin mai tsananin gafara. To haka shi ma Ramadan kana nufin tsananin zafi kenan. To haka kuma sunan ya ci gaba da tafiya ga watan, kuma galibi za mu ga yanayin sunan ma baya canjawa. Kusan duk sanda za a yi za ka ga ana yin shi ne cikin zafi, wallahi musta'an, kamar yadda yanzu haka ma muna cikin yanayi na Ramadan din na zafi. Allah ta'ala ya ce alladhi unzila fihi al-Qur'an, shi ne wannan watan da aka saukar da Al-Qur'ani a cikinsa. Nan wajen nuzulul Qur'an ana nufin nuzuluhu thani, domin Allah ta'ala ya saukar da Al-Qur'ani mabambantan lokuta guda uku. akwai nuzulul ula akwai nuzulul thaniya akwai nuzulul thalitha sauka ta farko da ta biyu da ta uku sauka ta farko Allah subhanahu wa ta'ala shi ya tsara zancen sa na alqur'ani daga alifin sa zuwa ya sa daga fatiha sa zuwa nasin sa ya kuma saukar da shi daga al'arshin sa zuwa ga wani waje da ake kira da suna lawhul mahfuz ko ka kira shi da suna kitabun maknun kamar yadda Allah ya ce innahu alqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun kitabin maknun innan shine lawhul mahfuz to daga lawhul mahfuz sai aka saukar da alqur'ani wannan shine sauka ta farko sauka ta biyu kuma sai aka saukar da shi zuwa ga wani wuri da ake kira da suna baitul izza ko ka kira shi da suna ka'batul mala'ika yanda mutane a nan ƙasa a duniya suke da ka'aba farkon gida na ibada da Allah ya gina a ban ƙasa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lladhi bi bakka to haka su ma mala'iku suna da taso ka'aba din ita ce baitul ma'mur wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da ran da aka isra'i da shi ya je wannan waje kuma har yayi sallah yace kullun ta Allah mala'ika 70,000 suna shiga wannan waje su yi ibada in suka fita ba za su dawo ba har abada wasu ne za su shigo kuma ya'lamu junuda rabbika illa huwa to wuri ne wanda yake akwai zirga zirga activities na mala'iku sosai da sosai irin yanda zaka ga ka'aba da take ban ƙasa ita ma wuri ne na zirga zirga da activities din mutane zai wahala ko da wannan cuta ta pandemic na COVID-19 ta sauka baka taba ganin cewa an waye gari ba mutum ko dai a cikin ka'aba ba saboda me Allah ya sa wuri ne na rayuwar mutane وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى مَثَابَةً لِلنَّاسِ وُرِنْ كَيْكَ وَمُتَانِ فَهَكَ إِتَمَا بَيْتُ الْمَعْمُورِ تَكِي مَثَابَةً لِلْمَلَائِكَةِ وُرِنْ كَيْكَ وَمَلَائِكَةِ To dan Allah ya saukar da Al-Qur'ani daga al'arshin sa zuwa wannan waje wannan sauka ta biyu ta faru ne a irin wannan lokaci a irin wannan wata da Ramadan sannan kuma ta faru ne a daren Lailatul Qadr kuma inda Allah ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka wata ayar ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu almalaikatu wa ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr sannan wannan wata wata ne na shiriya ga mutane shi yasa Allah ya ce hudallin nas lafazin hudallin nas din wasu suna daukan shi na atine na alqur'ani wato littafin alqur'ani littafi ne na shiriya ga mutane kuma inda ayar farkon bakara ta fada alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudallil muttaqin haka wata ayar Allah ya ce wa nazzalna min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun wa hudallil mu'minin wasu suka ce hudan linnas ana nufin alqur'ani wasu kuma suka ce damirin yana kuma zuwa ga shahrul ramadan shi yasa zamu ga shiriyar mutane tana yawaita a cikin watan ramadan ga mutane suna nutsuwa suna komawa zuwa ga Allah bilisanil hal ko bilisanil maqal ko da zaka ga mutum shaye shaye yake rani ko ramadan suna rage masa shaye shaye ba zai sha ba ƙarshen ta sai lokacin sahur ba zai ƙara sha ba sai lokacin buɗe baki alal aqalli kaga ya riba ta da wajen awa 16 ba tare da yayi shaye-shaye ba kuma lokacin bacci in ka girka sai kaga bai fa awa 1 bane ba ko awa 2 ya iya shaye-shaye a ciki saboda wata ne na shiriya ayyuka na sabo yakan yi ƙaranci a wata Ramadan saboda me hadisin da yake cikin Muslim hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wata Ramadan ya shigo akan daure shedanu akan daure shedanu tun daga ranar da aka ce an ga wata shekaran jiya to da an kama shedanu da suke zuga mutane wajen sabon Allah an daure su wani zai ce to ai gashi Ramadan din muna ganin ga wasu kuma suna iya sabawa Allah kuma an ce an daure shedan eh babu cin karo da juna da wannan domin ita tabi'a takan nashi dan adam tabi'a takan nashi dan adam wanda yake da rinjayen aikin sharri to zai wahala ya iya daina shi lokaci guda saboda already ya riga ya caja kansa da wannan aikin sharri kamar wayar mutum da muke amfani da ita kanta wannan wayar je da daddare aka sata ta yi caji yanzu ta yi rezabin din caji ga ta ana mai ana amfani da ita to haka shi ma kafin Ramadan ya riga ya gama caja kansa ya ki tsarkake niyyarsa ya ki sa niyyar zai daina saboda haka zai shigo Ramadan ne da wannan caji kuma an zare shi daga jikin socket alakarsa da aljanu alakarsa da shedanu Allah ya zare to amma yanda aka zare wayannan daga jikin socket dinta cajin ta bai kare bai ba ta damar aiki to shi ma wannan rezabin din ne a tare da shi kuma duk da haka zaka ga abin yana yin low kamar yanda ita ma waya zaka ga battery yana yin me yana yin low to haka zaka ga tabi'arsa shi ma mummuna din tana yin kasa ba kamar yanda wato ainihin yake a wajen Ramadan ba abu na uku yana daga cikin shiriyar da Ramadan yake kawo mutane shine ayyuka na jin kai da tausayi da taimako galibin al'umma sukan yi kokari su yi ayyukan jin kai tallafawa talakawa mata zawarawa iyayen marayu da su kansu marayu din daga yanda mutane kowa yake ta kokari ya amfana da wannan shirya din wani a wajen Ramadan in ka zo ka ce masa kawo naira 100 a ciyar da maraya sai ga nauyin ta yake bayarwa amma a Ramadan sai ya bada 100,000 bai ma san ya bayarwa ga santa na ta Al-Faruq wadda take kula da harkokin marayu a wannan unguwa muna ganin ayyuka iri-iri na faranta rai da mutane suke aikata fa jazakumullahu khaira shi ma jagoran jazakumullahu khaira da ragowar ma'aikata wa haka zaka ga ayyuka na alkhairi suna ta wato ainihin yawaita a ciki saboda wata ne na shiriyar mutane wa bayyinatin min al-huda sannan kuma a cikin sa akan yi bayani na shiriya din zaka ga majalis da karantar da al'umma suna yawaita a cikin watan Ramadan musamman bayanin ayoyin al-Qur'ani saboda watan al-Qur'ani ne shi sa malamai ba sa sakewa a cikin sa ba sa nisa da Al-Qur'ani a cikin sa suna ta karantar da mutane Al-Qur'ani ana ta bayanin shiryar da ke cikin Al-Qur'ani haka zaka ga duk gidajen radio idan ka bude kana gama jin wannan da ka kara gaba mitar gaba kana karawa sai ka ji dan ba bayani ne na shirya wannan duk yana daga cikin falala ta wannan wata ne wal furqan wata ne kuma wanda a cikin sa akwai bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya bambancewa tsakanin zare da abawa ta yanda zaka ga kowa yana kokari ya aikata aiki na gari ya tsaya akan gaskiya ya kauce ma ƙarya zaka ga ana yafe ma juna sabanin da ke tsakani da juna ana yin hakuri zaka ga mutane ba sa son su fada da junansu a wata rafa ana kai zuciya nesa wannan dai yana daga cikin falalar wannan wata wadanda al'amari ne a zahiri wadanda ba sa bukatar sai kai ta dogon bayani a kansu kai ayyuka da dama da wannan wata ya kunsa na ibada muhimmiyar ibadar ita kanta azumi din abu na biyu wanda duk yayi azumin nan yana mai neman ladan Allah Allah zai gafarta masa duk abin da yana zunubansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abu Huraira man sama ramadan fi imanin wa ihtisaba غفر له ما تقدم من ذنبه a cikin sa akwai qiyamul layl sallat tarawih da sallata dare sallat tahajjud wanda shi ma duk wanda ya tsaya da imani da neman ladan Allah Allah zai gafarta masa zunubansa inda da sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaba غفر له ما تقدم من ذنبه a cikin sa akwai kusanto da mai aikin alkhairi zuwa ga Allah. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk daren Ramadan Allah yana turo mala'ika ya zo ya shi la'a duniya ya ce ya baqil khairi aqbil, ya kai wanda kake nufin aikin alkhairi kusanto zuwa ga rahmar Allah, kusanto zuwa ga fadar Allah. Wa ya baqil sharri aqsir, ya kai wanda kake neman sharri a cikin al'umma, ne su da mutane, yi nesa da mu, ba ma bukatar ka. Wannan Ramadan yana da wannan, wanda ya Ramadan ya azumin wata Ramadan ya dace da gafarar Allah, wannan gafarar bonus din ta zai tabin sa har zuwa shekara mai zuwa. Hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Anas bin Malik, Allah ya kara masa yadda, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abubuwa daga ciki akwai salawatul khams, jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadana ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna min al-dhunub. Allah ya ce kayi azumi a ramadan, kayi ibada a ramadan, ka dace da rahmar Allah, to Allah zai gafarta maka abin da ke tsakanin wannan Ramadanin da Ramadanin da zai zo nan gaba na zubatu. Kaga dole ne sai mu dage mu nemi gafarar Allah a cikin wannan wata. Dama na ce ba zan tsawaita ba. Wa bi hadzal qadri kitaya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Juzita khairan wa kufita sharra, yace minti 15 kuma anan yaje tsaya abin shi. So insha Allah ta'ala dai muna fatan da Allah dan uwa dai za su rinka kawo mana ziyara lokaci bayan lokaci, kuma shi ma mallam ba mu fata wannan zamto shine na karshen zuwan sa
insha Allah,
Allah ya yarda. Wadaka insha Allah muna ma mallam fata alkhairi, muna fata Allah ya sa abinda ake a cikin mizanin ayyuka na gware ya ji kan mahaifi, kuma ya ƙara ma mahaifiya lafiya da tsawon kwana da imani.
Amin ya hayya.
Allah ta'ala ya sanya ku cikin ayyuka na ƙwarai da iyaye za su yi alfahari da su a ranar alkiyama
insha Allah.
Iyayenmu da suke mace mu, Allah ya gafarta musu.
Amin ya hayya.
Wanda suke raye muke tare da su, ma Allah ya sa mu da su mai ƙarshe mai kyau, mai rayuwar mu albarka baki tsaya. Sheikh muna godiya ƙwarai, Allah ya saka da alkhairi insha Allah. To aramma
wani ne zai rike wani kun haɗa mun kaya dai wannan ba zan iya rikewa.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ينقوا السلام عليكم ورحمة الله كرو نبيو. الحمد لله مالا خامس إبراهيم نسيدي بنسو إنزارك كيشيكم بدابو باديو أكانسا با أقبان إدان سسبو دكوتي دشيدان أكانسا أما دينا دكتي ينقوا ماسكو قريب وريد دكسكي واندسكي دعواكو مسكي كارنتروا muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi. Idan Malam Suleiman ya shigo a basa magana ko an same shi a waya, zan yi sanarwar wannan kafin mu shiga tafsiri. Wannan littafin da muka ce za mu yi, na kaddara duk wanda ya zo tafsiri a bashi guda ɗaya kyauta, su da aka sanar da shi ya zo a karɓa a kashe ne. To in dai an same shi ya zo a gaya mishi a cire ma mutane a basu, amma wanda suka zo fa tafsiri a jiya ko a yau, wane kuka zaba a yau? Ta Allah ya fi muku shi kenan a ɗauka a yau ɗin. Allah yadda. To mun fara fassara fadin Allah wannan sarki suratul fatiha a jiya, ina ganin insha Allah ta'ala kuma a kanta za mu ɗaura ko? Kau kalla zan ga za mu saurare ka, ka sake maimaita bana insha Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين الحمد لله أجي منفسرا بسم الله الرحمن الرحيم كما منفدي sabanin malamai akan abin da ya shafi kasantuwar ta aya na alqur'ani ko kuma ita ba aya bace magana mafi rinjaye mun fada cewa a riwayar imamu hafsu aya ce shi yasa idan kuna da qur'ani bugun madina bi rasmi usmani za ku ga alhamdu bismillahir rahmanir rahim dake farkon suratul fatiha za ku ga an yi mata lamba an rubuta daya amma in kuna da qur'anin da yake warshi ne za ku ga anan kuma ba aya bace sai ka je غير المغضوب عليهم ادايدي wannan wurin sai suka ce aya ta 6 sirat alladhina an'amta alaihim aya ta 6 ghairil maghdubi alaihim waladhdallin aya ta 7 to babban abun fahimta dai shine abinda ma'anonin ayoyin suke dauka mun fassara ma'ana alhamdulillahi rabbil alamin sai lokaci ya kure mana zamu tashi fadin Allah rukin sarki da yake rayi kansa da cewa arrahmanir rahim Allah ta'ala shine arrahman wanda yake mai gamsasshiyar rahama ga dukkan bayi sawa'un musulmi ko ba musulmi ba shine kalmar arrahman fadin rahaman sa ta shafi hadda wanda suke saba mishi shike sawa ta yiwu kaga wani yana saban Allah kuma Allah na ƙara mishi a duniya wannan ba shike nuna alaman Allah yana son sa ba domin a wani wurin ma yace sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin ma'ana Allah zai musu kofar rago ya musu talala mai kaman sake ya shimfida musu duniya har sai sun sakankance da ita sai kuma ya kama su ta inda ba sa tsammani Allah kai mana tsari da irin wannan kawo to amma dai abun fahimta shine Allah yana da rahama mai fadi ba irin rahama ta dan adam ba saboda rahamarsa ta shafi har wanda yake shirka da shi da wanda yake saba mishi kuma yana yin wannan ne saboda kwadaitarwa saboda ya ja hankalin wanda yake mani'iman ya gane cewa shi Allah yana son shi da rahama kuma yana son shi da yarabauta yazo ya bi shi idan kun kalli wannan ayan da wanda muka karanta a jiya zai nuna muku cikakken abin da Qur'ani kode yaushe yake koyar da mutane abin da kullun Qur'ani ke koyar da mu shine al-khawf war-raja Qur'ani na tsoratar da mu dan kan mu saba mu Allah idan mun tsorata kafin mu deba tsammani daga rahama kuma sai ya sa mana ar-raja fatan samun rahama wani wuri sai kaji an fadi rahaman kai ka ce ma ka riga ka tsira sannan a fadi wani wuri a fadi azaba sai kaji kai akwai aiki ya za a yi kuma ka tsira to waɗannan su ne fukafukai guda biyu da suke kai mutun gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ziyara zuwa ga wani daga cikin sahabbansa da ake ce da shi Thauban lokacin yana rashin lafiya yana kan gadan ajali yana gab da mutuwa ya haɗu da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai masa ziyara sai ya ce da shi kaifa tajiduk ya kake jin jikin naka ya yanayin jikinka menene tunaninka yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam inni akhafu Allah wallahi la'arju Allah wallahi ina tsananin fata da kwadayin jin zan samu rahama a wurin Allah yace walakinni akhafu dhunubi sai dai babban tsoro na babban abin da nake tsoro kan zunubai na su yi mun faci a hanya an kasa samu wannan rahaman da nake fatan samun ta a wurin Allah shine Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa da shi hadani waɗannan tunani guda biyu na tsananin san rahama da tsoron azaba ba za su taba haduwa a zuciyan wani mutum musulmi ba a lokacin da Allah zai dauki ransa ya zamto akwai wannan tunani a ransa yace face sai Allah ya bashi abin da yake tsananin fata ita ce aljanna kuma sai Allah ya nisanta shi da abin da yake tsananin jin tsoro wanda shine azaban wuta to kun ga wannan shine koyewa alqur'ani a koda yaushe shi yasa hadisi na nan cikin sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala ya halicci rahama sai ya raba rahama gida 100 da ya raba ta gida 100 sai ya dauki kashi 1 sai ya raba mu dukkan halittunsa na duniya yace a cikin wannan 1% din wannan kashi 1 da Allah ya raba na rahama wa bayi shine zaka ga dabba ta taka danta idan dan yayi kuka sai ta daga shi saboda tausayin sa da take ji duk wani mutum da ka gani da jin kai duk wani mutum da ka gani yana da rahama to wannan mutumin daga cikin kashi 1 cikin 100 da Allah ya raba aka bashi to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan rahama kashi 99 da suka yi saura Allah ta'ala zai ajiye su sai ranar alkiyama Allah zai saukar da su ya raba su zuwa ga bayinsa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan ranar ta alkiyama shedan ku duba duk irin barnan da shedan yayi a ban kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai shedan ya rinka daga kai yana tsammanin Allah zai ce kai ma zo yau an yafe maka to shine Allah ta'ala yake siffanta kansa anan da cewa shine ar-rahman in kun lura hatta jerin ayoyin alqur'ani ayin da suke zuwa daga wannan surar sai wannan daga wannan sai wannan suna da alaka da kuma darasin da suke koyarwa shi ma mai zaman kansa ku duba karshen suratul qamar Allah ta'ala yayi bayanin cewa innal muttaqina fi jannatin wa nahar lallai wanda suka ji tsoron Allah a duniya suka tsara dokokinsa to ne Allah ne musu alƙawari suna cikin wani lambu na jin dadi da korama na dadin rai a cikin sa sannan sai yake cewa fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir a wurin wani zama na gaskiya sannan a wani wurin sarki mai cikakken iko wanda in ya bayar ya badu to anan sai sura ta kare wane ne shi sura dai ta kare aina zamu gane sai ce mu shiga sura ta gaba sai ya makansa kirari cewa ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan duk haka in kun bi surorin al-qur'ani a haka za ku tadda su a hada suke kuma suna dauke da irin waɗannan darussa to eh wannan ayar da Allah ya faɗa a baya cewa rabbul alamin ubangijin talika ya tsorata kowa ci ya nuna ba wani mai iko dan ar-rabbu shine al-khaliqur raziqul mudabbir wanda shi zai fara halitta kan wani ya halitta shi yayi kuma ba wanda ya isa ya irin nashi sannan al-mudabbir shike juya halitta yau in an yi dariya gobe ai kuka wa annahu huwa adhaka wa abka ko ana murna an samu karuwa an haifi yaro lafiya wasu kuma na kuka za su kai mamacin su cikin kabari duk dai Allah ne ya haka dan wadancan su godiya wadannan su hakuri shine jarabawar rayuwa dama Allah ka bamu ikon gode maka a cikin ni'ima ka bamu ikon yin hakuri a lokacin jarabawa to wannan abu da Allah yayi na tsoratar da mu da girman sa cewa shine rabbul alamin sai kuma anan yake kwadaitar da mu ga rahaman sa yace rabb ar-rahman ar-rahim wato mai rahama wanda muka ce rahaman sa ta yalwaci dukkan komai wanda yake har musulmai da wanda ba musulmai ba suna amfana da shi amma ar-rahim mai jin kai wannan ar-rahim kuma yake banta ne kadai ga muminai su kadai kuma baya amfani da shi sai a ranar alkiyama shi Allah shine wanda zai ma muminai rahama ya ji kansu ran alkiyama shi ma hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadithul bitaqa hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana cewa akwai wanda zai zo ranar alkiyama zunubansa an shimfide mishi waɗannan zunuban iya ganin sa an rubuce su gaba daya Allah ta'ala zai ce ga sunan a rubuce mala'iku su tambaye shi ya karanta ya gani akwai ragi ko wani coge da aka yi wani aiki da bai yi ba aka ce yayi ko wani abu da aka kara masa a cikin abin da yayi mutum zai karanta gaba ɗaya zai ga wallahi duka ayyukansa ne kuma babu alkhairi a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya ce a tambaye shi menene yake tsammanin sakamakon sa da kansa zai ce adalci a gare sa shi ya san kawai gidan wuta yace mazauni a gare shi da kansa zai faɗi wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala zai ce shi inda laka indana lil husna to mu kuma a wurin mu kana da wani kyakkyawa da muka yi maka tanaji wanda zaka amfana da shi yace menene shi sai Allah ta'ala ya ce da shi duba kirjinka in ka duba zai ga akwai kalmar shahada tana rubuta a kirjinsa kalmar la ilaha illallah to idan aka duba wannan sai Allah ya ce a auna ta in aka auna za ta rinjaye dukkanin waɗannan zunubai nashi da ya gani a rubuce kuma ya tabbatar da cewa zunuban shi ne daga nan sai Allah ya ce to a maimakon wutan da kake tsammani saboda imaninka a yau mun musanya maka kai dan aljanna ne kun ga wannan ba karamin tagomashi bane da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ga muminai wanda kuma babu wanda baya fatan sa to shi yasa Allah ya dauki sarki anan ya siffanta cewa shine ar-rahmanir rahim sannan al-imam ibn kathir ya kawo a cikin tafsirin sa cikin hadisin da imam muslim ya ruwaito hadisin abi huraira Allah ta'ala ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda mumini ya san abin da ke wurin Allah na ukuba da tanajin da yayi na dandana ma wanda suka saba mishi ukuba a hannunsu to da ba zai ma taba yin kwadayin cewa zai shiga aljanna da mutun zai ga yanda Allah yake kama mutane kamar yanda Allah da kansa ya siffanta a ranar alkiyama yake cewa was-sa'atu adha wa amr ko tashin alkiyama ita ce mafi tsananin wahala ita ce mafi tsananin radadi in dan adam ya taba shan wahala a wani wuri to bai kai na alkiyama ba in dan adam ya taba shan wahala a duniya to bai kai wanda zai gani a ranar alkiyama ba Allah ta'ala ya sausauta mana ya yafe mana sannan yake cewa inda kafiri kuma ya san abin da ke wurin Allah na rahama to da sai kafiri ya dauka ma duk kafircin shi zai iya shiga aljanna kun ga dai hadisin yana aje zuciyar mu a tsakiya yana nuna mana mu zamto masu tsoron saban Allah saboda mutum bai san me zai yi ma Allah shi ya raina aiki amma aikin ya fusata Allah ba kuna sani da matar da ta daura kyanwa mage ta kibata abinci ta jiyar da ita yunwa gata da sallar dare gata da ibada nata amma Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas gidan wuta za ta shiga saboda wannan aiki da ta yi na cutar da wannan mage sannan kuma a wuri guda ya faɗa mana wata matar da take karuwa karuwa fa wanda akwai asar din dake nuna mazinata a ran alkiyama warin al'auran su yana azabtar da ƴan gidan wuta kansu to ballantana su me kake tsammanin halin da suke ciki wannan mata ta shiga rijiya ta digo ruwa ta shayar da kare kare wulakantaccen dabba kaman kace wulakantacciyar dan adam ta shayar da wulakantaccen dabba amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allah kuma sai ya gafarta mata saboda wannan aikin da ta yi to kun ga nan akwai darussa da yawa daga ciki shine kada mutum ya raina aikin alkhairi ko mun kankantarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abidarri yace da shi la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ka raina aikin alkhairi ko min kankantar shi walau an talqa khaqa biwajhin talik ko da ko za ka ga dan uwanka musulmi ka sakin masa fuska ya ji dadi ya ji cewa ka sakin mai fuska kar ka raina wannan domin Allah zai iya sa ka shiga aljanna sanadiyan sa sannan haka nan ayyukan zunubi shi ma kar mutum ya raina su saboda abu kadan sai iya jama mutum ya shiga gidan wuta har ya dawama a ciki ku duba suratul tauba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai su je su wani aiki na da'a sahabbai ne fa a lokacin suka je suka rinka zagin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai suna fa sallah suna jihadi suna zakka suna fafutuka suna irin ibadan da mu ba za mu iya irin su a yanzu amma wannan magana kadai da suka yi sun fadi magana mai muni na san magana amma ba zan iya fadin ta ba saboda sun fada akan mutane masu daraja wanda bai kamata a ce an fada haka akan su sun aibanta su sayyidina Abubakar da makamantansu to shine ɗaya daga cikin su wanda shi bai tare da tunanin su yace la akhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na rantsa da Allah sai na gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kuka rinka yi na zagin sahabbansa tun kafin su zo da yake Allah ya fusata da kanshi ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa sun aikata wannan laifi yace kuma in sun zo ka tambaye su kuma in ka tambaye su ga amsan da za su baka wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab ai in ka tambaye za su ce wallahi ba da gaske muke ba wasa muke yi ya za a yi mu zagi sahabbai mu zagi annabi ai kawai dadin hanya ne muna so mu dan hira kan mu ji gajiyan tafiya sai Allah ta'ala ku duba magana fa suka yi shine abin da nake so ku gane magana ce yar kadan amma Allah ta'ala ce da su la ta'tadiru kafu ba Allah wani excuse ni Allah ban karbi uzurin ku ba gashi na Qur'ani Allah ya faɗa qad kafartum haqiqa kun kafirta kun fita a musulunci ba'da imanikum alhalin dazuku masu imani ne haka Allah ya ce musu inna afu an ta'ifatan minkum umma mun ni Allah mun ga dama mun yafe ma wasu a cikin ku nu'adhib ta'ifatan wallahi sai mun musun ku azaba sai sun shiga gidan wuta to ku duba ku ga yanda karamin aiki ya janyo Allah na rantsuwa da kanshi yana fusata yana dawwamar da mutane a cikin wuta mutanen da minti kadan a baya kuma suna cikin da'iran imani to kaga wannan zai saka shiga taitayinka a matsayinka na musulmi ya zamto kana da kiyaye harshenka da kuma kiyaye ayyukanka sai aya ta gaba Allah ta'ala ya ce maliki yawmiddin
maliki yawmiddin
da Allah ya fadi siffansa na rahama da kwadaitarwa da tsoratarwa sai ya ƙara sa mana inda yake so zuciyar mu ta je na ƙarshe ƙarshen inda ake so tunaninka ya je da aikinka da furucinka da dukkan wani abu da zaka yi a rayuwanka sai ya ce maliki yawmiddin wannan mai rahama mai jin kan shine mamallakin wato ranar sakamako ai ma'ana Allah subhanahu wataala shine mamallakin ranar alkiyama wanda shine ranar da ake ma bayi sakamako na ayyukansu kowa zai ga abin da ya aikata an zo masa da shi a gaban kowa a idan duniya wa wajadu ma amilu hadira kowa zai ga aikin da ya halarce aikin nan yana jiran shi wala yuzlimu rabbuka ahada da daya Allah ba zai zalunci kowane mutum ba a ban kasa da kake gani abinda mutum ya aikata shi zai gani shi yasa Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara yadda a gare shi yace babu ayan da take bashi tsoro a cikin alqur'ani kaman fadin Allah ne kin sarki faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara yace yanzu hatta dan laifukan da muke karanu za mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle za ku gani sai dan Allah ya so yayi ma wanda zai yafe mishi yafe mishi Allah ka yafe mana wanda kuma Allah ya so ya kama shi to Allah ya masa adalci Allah ka tsare mu daga wannan kawo to shi yasa anan idan musulmi ya karanta wannan aya a cikin sallah wato kullun Allah ya sa ka rinka tunatar da kanka cewa akwai ranar da take jiranka ranar da zaka zo a bincike ayyukanka wannan rana tana da ban tsoro kwarai da gaske idan ku karanta suratul zukhruf ko suratul zumar ban kiyaye ba fadin Allah ta'ala ji wa nufikha fi suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun idan muka yi gusa a cikin kaho Allah ta'ala ya ce duk wanda ke ban kasa sai ya suma sannan sai mu yi gusa na biyu sai kaga kowa tsaitsaye yana jira ya ga ya za a yi da shi Allah ya ce illa man sha Allah sai in wanda muka so muka ga daman shi ba zai mutu ba to shine malamai suke tattauna wane ne wannan illa man sha Allah din wanda Allah ya ce sai dai wanda Allah ya so ya ga dama a cikin wasu suka ce su ne matan hurun ain na gidan aljanna wasu suka ce kaza malamai suka fassara amma a ƙarshe Imam al-Qurtubi ko Imam al-Tabari sai ya dauko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ke fassara wannan aya cikakken fassarawa ya kawo hadisin da malaman hadisi ke kiransa da suna hadithul qarn hadisin qahu yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala idan ya busa a cikin qahu din nan busa na farko malaika Israfil zai shine malaikar da ke busa a cikin qahu fasaiqa man fis samawati wa man fil ard duk wanda ke ban kasa zai fadi da sama yace abun nufi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a tura malakul maut zai je Allah ya ce da shi falyamut kullu man fil ard duk wanda ke doran kasa je ka dauko ran shi ka zo da shi a matsayin gawa ya mutu yace za a taho da ran duk wanda ke ban kasa in akai busa wanda ke Lagos ba zai riga wanda ke Maiduguri fadi ya mutu ba kowa zai mutu simultaneously daga nan sai ya zo gaban Allah ya fadi ya sujada shi kanshi malaikan da ke daukar rayukan mu a ranar sa ya tsorata zai tsorata yace mata kullu man fil ard Allah duk wanda ke ban kasa fa ya mutu duniya ce shiru ba mai maka sujada ba kiran sallah babu komai sai Allah ta'ala ya tambaye shi tambaya ta isa yace da shi man baqiya waye saura sai yace babu wanda ya saura in banda malaikun da ke cikin sama suwa hamalatul arshi sai malaikun da ke rike da al'arshin ka inda Allah ya ce wa yahmilu arsha rabbika faqahum yawma idhin thamaniya wadannan malaikun zai ce su suka yi saura wa jibril yace sai malaika jibril wa ana sai ni da kake aike na in dauko rayukan su sai yace wa anta alhayyul ladhi la tamut sai kuma kai kai din da mutuwan bata isa ta riske ka ba sai Allah ta'ala ya ce da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai ce da shi falyamut kullu man fis sama duk wanda ke sama je ka dauko ran shi shi ma lokaci yayi ya dawo ba buƙatar bautansu yanzu su zo su karbi sakamakon su kenan idan aka zo za a dauki dukkan malaikun da ke sama da kowa zai zo ya ƙara fadi ya ce ma Allah duk wanda ke sama ya mutu Allah ya tambaye shi waye rage maimaita sai ya cira ƴan sama tunda su ma an ciro ransu bayan an gama sai ya ce da shi to falyamut hamalatul arsh su ma waɗanda suke rike da al'arshi ina baya tsanki wanda suke rike da al'arshi su ma dauki ransu za su mutu bayan sun an dauki ransu zai zo ya fadi ya sujada Allah ya ƙara tambayan shi a ƙarshe sai Allah ya ce da shi ya dauki ran malaika jibril duk waɗanda yake zuwa ya sujada a ce dauki ransu tafiya yake dauko ransu amma idan aka ce dauki ran malaika jibril annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai tsorata zai ja da baya sai ya tambayi Allah ya ce da Allah ta'ala ayamut jibril yanzu shi ma malaika jibril ashe mai mutuwa ne kun san malaika jibril komanda ne na gaske Allah ya girmama al'amarin shi saukar da wahayi shike kawo wahayi tun daga annabi farko har na ƙarshe shi abin da yake Allah kenan nazala bihi ruhul amin ko ala qalbika litakuna minal munzirin man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa kutub wa jibra'il wa mika'il sai Allah ya kafirta duk wanda bai san malaika jibril yace fa inna allaha aduwwul lil kafirin to suna ganin girman wannan Allah ya nuna malaika jibril mai tsananin biyayya ne gare shi da yace muta'in thumma amin ga biyayya ga da'a ya tsorata yace malaika jibril zai mutu sai Allah ta'ala ce da shi uskut kamar yadda annabi ya faɗa hadisi ja bakinka kai mun shiru huwa khalqin min khalqi malaika jibril din ɗaya ne daga cikin halittuna ko ka manta gaban Allah kake khalaqtuhu lima ra'ait na halicce shi ne da abin da ka gani in halitta in raya in kashe in tayar in hisabi in yi sakamako sai a ce ya cire ransa annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril zai ja da baya sujada yana da fukafukai a wutar wayan 2000 a wutar wayan 600 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kowanne fuffuke ɗaya malaika jibril zai iya halaka duniya da abin da ke cikin ta inda zai bigi duniya da fuffuken sa ɗaya zai tarwatsa ta shi yasa kai kaga wannan in kai ka ganshi ma a ranan zaka mutu kila ma zaka iya ma kallo balle kai magana to za a cire ran malaika jibril sannan sai Allah ya ce da shi to yanzu layi ya zo kanka kai kanka mai ɗauko ran cire ran kanka da kanka to a wannan lokaci ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi da kansa zai ce wallahi da ya san haka zafin fitar rai yake da ya ƙara tausa samun muminai lokacin da yake cire rayukansu kun ga wannan fa Allah ya riga da ma ya rantsuwa da fisgar ran kafirai sanda cire ransu da kuma tausayin muminai sanda za a cire ransu dan shine ma'anan wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta ina rantsuwa da mala'iku masu fisgar ran kafirai asalin fisga ba tare da tausayi ba sannan kuma ina rantsuwa da mala'iku masu cire ran muminai sannan a hankali ko fa duba wai sannan a hankalin nan ne yasa wanda yafi kowa daraja shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a cire ran shi haka yake zufa yake sa hannunsa a cikin ruwa ya shafa ruwa a fuskar shi yace la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat na shaida babu abin bauta bisa cancanta face Allah lalle mutuwa tana cike da maye da imuwa da tada hankali to wannan fa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga anan suka ce ashe duk wanda ya karanta wannan aya ana so ka maimaita ta mafi karanci mafi lalacin musulmi shine wanda zai maimaita ta so 17 a cikin rayuwarsa kana tabbatar ma Allah da wannan girma nashi duk da karshen wancan hadisi ya kamata mu kawo karshen shi Allah wannan sarki idan ya dauki ran kowa kowa na mace Allah zai tambaya ce limanil mulku al yawm aina al jabbarun ina masu tirsasawa da karfi da taka wanda suka so a duniya aina al mutakabbirun ina waɗanda nace su bi ni suka yi min girman kai haka Allah zai tambaya limanil mulku al yawm yau wake da mulki wake da isan takawa da karyawa da girman kai ba wanda zai iya bada amsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya ba kanshi amsa da kansa yace lillahi al wahid al qahhar daga nan ne sai a tashi shi israfil mai busan kaho sai ya busa fa idahum qiyamun yanzurun to anan ne kwa zai tashi tsirara kaburbura su rinka fashewa suna tunkudu a kwaya duk wanda ke cikin sa suna turo shi yana tasowa tsaye shine wa idhal quburu bu'thirat idan kaburbura suka tsage suka wofinta suka turo abinda ke cikin su bu'thira suka tunkudo wanda suke ciki domin su zo su tsaya gaban mahaliccin su to wannan lokaci kuma shikenan sai abinda bawa ya gani na sakamakon ayyuka ya Allah ka sa mu ga alkhairi a wannan rana ka kuma yafe mana abinda yake na kurakurai a ciki to wannan shine abinda wannan aya ta kulla cewa maliki yawmiddin mamallakin ranan sakamako wanda a cikin ayan dissan da ka karanta a sallah ana so ka kwadaitu akan yin kimtsi da aiki na gari al'amal salih menene al'amal salih shine dukkan aikin da mutum farko yayin shi domin Allah sannan na biyu kuma yayin shi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wannan aiki ko mun kankanta sa zai amfani mutum idan yayi zuciyarka ta zamto Allah take nufi ba yaban mutane ko su kansu ba sannan kuma na biyu ya zamto ka dauko samfurin aikin daga yanda annabin da aka aiko maka ya koya to in ka samu wannan aikin ka ya zama al'amalus salih kuma idan ilimi ne ya zama al'ilmun nafi' ilimin da ke amfanan mutum Allah ka azurta mu da wannan nan tsarkin sunayenka sannan kuma ayan za ta nuna maka kai kokari ka kame gabarin sabon Allah duk wani zunubi da kake a nan gidan duniya ka kirkire shi kuma kai hakuri za ka koyi iya shi za kai duk saba mutum da zunubi in ya koya maka kanshi hakuri da sabon Allah Allah zai taimake shi duk wanda ya nemi kamewa Allah na kokida taimakon shi ya kame wanda ya koyi hakuri Allah na taimakon shi ya zamto mai hakuri sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan giya bai daina ba an haramta giya shi bai haramta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa bulala a lokacin sa aka zo har lokacin Umar bai daina ba Umar ya masa bulala wata rana da aka zo aka je yakin Qadisiyya da shi Sa'ad bin Abi Waqqas shine shugaban komanda na yakin za a shiga filin yaki kawai sai aka kawo labarin yaje ya sha giya shine Sa'ad bin Abi Waqqas ya ce to ba za mu same sabon Allah a cikin mu ba kada mu kasa samun nasara da aka kuje ku kulle shi shi daban kada ya janyo mana Allah ya fushi waɗannan sun fi mu yawa su yi nasara a kanmu da aka zo yan Abi Mihjan ko da aka zo ana cikin yaki ya roki iyalin Sa'ad bin Abi Waqqas dan shi bai da lafiya Sa'ad bai da lafiya amma yana commanding din sa amma bai iya hawa doki ma rurai sun fito masa ya kira gashi mayaki ne shi wannan wanda yake shange shi yasa duk musulmi yana da alkhairin sa kada mutun yana laifin da tsakanin shi da Allah ne kai ka shiga tsakanin su ba a haka a musulunci duk wanda kaga yana laifi tsakaninka da shi na farko shine ka kira shi zuwa ga Allah ya bari kai masa nasiha kuma nasihan da zai gamsu nasiha kake mishi ba cin mutuncin shi kake yi ba saboda shi mai zunubi kamar mara lafiya ne ma ba kama bane domin da yana da lafiya ba zai abin da kaga yana yi ba to ka nemi hanyar da zaka warkar da cutar da ke ran shi ba tare da ƙara tura shi cikin laifin da yake yi ba shi yasa da yazo giya ta sake shi gashi mayaki ne sabaina alfahari da irin yakin sa suna son a ce yana cikin su domin in yana gaba to da wuya a cin musu to amma saboda sabon Allah da yasa da yace ba zai sa shi a cikin mutanen kirkin da ba sai bai ga sun saba mu Allah a zahiri ba karshe abin da yazo ya wakana ya roka aka bashi dokin Sa'ad bin Abi Waqqas ya hau ya fita Sa'ad bin Abi Waqqas ana ganiyan kashe sahabbai kawai ya ga yaki ya canza salo ya ga yanda ake shiga ana taimakon musulunci ana rusa waɗanda ba musulmi ba sai ya ce in dan baicin na daura Abi Mihjan wancan salon yakin shi ne ya ce kuma irin zabura da tashin da wancan dokin ke yi in baicin na san doki na daura a gida da na ce wancan doki na ne sai sabin da ke gefen sai ya ce wallahi Abi Mihjan ne kuma doki dokin ka ne domin ya roki a kwance shi yayi alƙawarin wallahi in dai bai mutu ban ya dawo zai dawo ya daura kanshi da kanshi sannan kuma yayi alƙawarin ba zai ƙara shan giya ana zuwa aka gama yaki aka yi nasara yace ma Sa'ad bin Abi Waqqas nayi alƙawari Sa'ad bin Abi Waqqas yace daga yau in zaka sha giya iya shan ka mun barka da mahalicinka ba za mu ƙara maka hukunci ba abinda kai ma musulunci mu dai ba za mu iya taba ka ba kun ga sun kalli alkhairu sayarin jayi sharru sa su a wurin su kuma wannan shine adalci suka ce ba za mu iya ƙara hukunta ka ba mun hakura sai ya daga hannu ya ce ni kuma na rantse da Allah ba zan ƙara shan giya ba aka ce me yasa ya ce ai da in kuka hukunta ni ya zama kafara zan je gaban Allah ban da laifi amma yanzu babban matsalan kun bar Allah shi ya hukunta ni shi da kansa kun ga ba labari kenan takwarari sai ya ce to wallahi ni kuma ba zan ƙara ba saboda da kuna ɗauke min laifin amma yanzu da kuka banne da laifina da kun ga an samu matsala kenan saboda haka daga nan ya tuba kun ga a ƙarshe zamto masa alkhairi da haka da yan uwa musulmi wannan shine abin da wannan aya ke koyarwa a gaba sai Allah ya ce iyyaka na'budu
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Allah ta'ala ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta kuma gare ka kadai muke neman taimako wannan aya tana kebance Allah ta'ala da bauta shi kadai kuma kun san dukkanin abin da Allah ya fi so shine a kadaita shi kar a hada shi da wani auren bauta duk wanda yayi wannan to zai shiga aljanna watan wata rana shi yasa dukkanin sirrin suratul fatiha da dukkanin sirrin alqur'ani gaba ɗayan sa ya tattaru a cikin wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma kuma kai kadai muke neman taimakonka a cikin dukkan al'amuran tunda dukkan al'amura suna hannunka Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi sallan dare kan yi addu'a kafin ya fara karatun fatiha bayan kabbara wanda ake cewa du'aul istiftah a cikin addu'an yakan ce wal khairu kulluhu bi yadayka dukkan alkhairi yana hannunka ya Allah wa sharru laysa ilayka duk wani sharri ko bala a same shi a wurinka ba dan Allah ya kake ji idan maroki ya zo gidan biki aka samu wata zabiya tana koda ki da wannan ba zaki san san da zaki mata kyautan ko ma daka ki kuka ba kila ma ki dauki kudin a tamfan sallan ki bata sai an koma ki ce kaga yar banzan nan yanzu haka duk ta karbi kudin nan ni kamar in je in kwace abuna ta kumbura miki kai to babu wanda ya fi cancanta da wannan kaman Allah domin shi ke kyautan da ya fi na kowa sannan babu wanda ya mallaki wani abu daidai da kwayan zarra in ba Allah ba a cikin wannan ayar akwai dalili da ke nuna cewa lallai bawa baya halasta ya juyar da wani abu na nau'ukan bauta zuwa ga wani Allah ko da ko addu'a ce addu'a bauta ce mai girma ko zaka roki dan adam dan uwanka ya halasta amma da sharadi haka ne ko na farko ya zanto zaka roki dan adam abin da yake da iko ba Allah ke da iko akai ba ba za ka kalli mutun ka ce da Allah ka bani haihuwa ba Allah ke bada haihuwa ba za ka kalli mutun ka ce Allah ka kara min tsaka ka bani lafiya ba wani a'a sai dai likita ne maka sanadin hanyar da ake bi to dan haka nan ya zanto an kadaita Allah da bauta da neman agaji da yanka da dukkanin komai sannan a cikin wannan ayan akwai warakar da zuciya take samu na ta'allaka da wani wanda ba Allah ba idan ka san Allah ke arziki sai ka huta sai ka samu kwanciyar hankali idan ka san babu mai kashe ka sai lokacinka yayi sai ka dogara ga Allah wanda kuma wannan yana taimaka ma mutum ya zanto ya samu waraka daga ciwuwuka na zuciya kamar riya da jijji da kai da kuma girman kai dan haka nan wannan shine nake ga ayoyin da zamu iya karanta su duk da karshen wannan aya din kamar yadda na faɗa muku a jiya cewa hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqulu Allahu ta'ala qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain ni Allah na kasa sallah gida biyu ni da bawana ni Allah na raba sallah gida biyu ya wali 'abdi ma sa'ala kuma duk abinda bawana ya roka ni Allah na bashi fa idza qala al-'abd idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ka fada haka a cikin sallah qala Allah sai Allah manaukakin sarki da kansa yace hamadani 'abdi bawana ya gode mu wa idza qala in ka bude baki kace arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai qala Allah sai Allah ta'ala yace asna alayya 'abdi bawana yayi yabo a gare ni ya yabe ni fa idza qala idan bawa yace maliki yawmiddin Allah kai ne mamallakin ranar sakamako qala Allah sai Allah yace majjadani 'abdi bawana ya girmama ni ya san matsayi na ya aje na inda ya kamata sai mutun yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga wancan duk kirari ne yanzu addu'a ta shigo wannan ma kirari ce gare ka kadai muke bauta kuma gare ka kadai muke neman taimako sai Allah ta'ala yace hadha baini wa baina 'abdi wannan lallai tsakani na ne da bawana ya san ni ke taimako kuma ni ake bauta ma kuma kai abin da ya kamata wali 'abdi ma sa'ala dan haka daga nan duk abin da ka roka a sallah na baka to sannan ne sai ka karanta ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda kai ni'ima akan su ghairil maghdubi alaihim ba wadanda kai kushi akan su ba wala dhalim ba kuma batattu ba san da ka fadu wannan a sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah yace da kai hadha li 'abdi abinda bawana dinnan ya roka nasa ne wali 'abdi ma sa'ala kuma ni Allah nayi masa kyautan wannan abinda ya roke ni zan shiryar da shi tafarki madaidaiciya kuma ba zan yi fushi da shi ba wannan shine karshen ni'ima domin in Allah ya dada kai ba zai taba tabar da al'amarin ka ba koda ka fuskanci wasu jarabawa na rayuwa amma dai Allah ba zai tozarta rayuwanka ya zamto babu yanda ka iya a cikin ta ba insha Allah ta'ala ina ga anan zamu takaita in Allah ya kai mu gobe minti 7 ya rage mana ina ga ramu hakuri tunda mun samu bakon malami mana nasiha ko gobe sai mu tashi akan karatun wannan littafi a matsayin darasi na biyu ga littafin a hannunku ahkamul maulud hukunce hukunce abin da ya shafi haihuwa wa huququl abna'i 'ala al-aba da hukunce hukuncen ƴaƴa akan iyayensu menene haƙoƙin ƴaƴa akan iyaye littafin za ku ji gabatarwar shi yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske zai magana akan ni'iman haihuwa da zurriya sannan zai yi magana akan bishara daga mutumin da aka yi masa haihuwa da kuma farin cikin jin abin da aka haifa masa sannan zai magana akan at-tahnik mun san tahnik da ake yi in mun zo zamu ji ake yin sa kuma ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a yi sannan maganan yanka da ake yi ma yaro yaushe ake yi kuma ya ake yi kuma mai ladabban su sannan kuma zai magana akan sanya ma yaro suna da alkunya da sunayen da ma Allah ya fi so duk zamu ji su in mun zo darasin insha Allah ta'ala littafin bai da yawa a ciki zai magana akan haski da ake ma yaya shi ma ya yake sannan zai magana akan kaciya da ake yi ma yara sannan abin da ya shafi shayarwa da maganar raino sai ya magana akan haƙoƙi ina ganin wannan abubuwa ne da suke da muhimmanci gare ku mata kwarai da gaske kuma littafin ya tattaro mafiya ingancin maganganu ne ya tara su a ciki saboda mu karance su cikin sauki Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon biye mata ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ina roƙo alfarma da Allah a rinka zuwa da wuri dan mu rinka yi ta wuri mu tashi da wuri karfe 10 za mu rinka fara karatu insha Allah saboda haka sai a kokari a halarta akwai sanarwa mai matukar muhimmanci da zamu yi kuma muke so a yada sanarwar a mun yi sa'a a makarantar nan an ba mu cibiya na yin register katin dan kasa dazu suka zo muka kammala meeting da su insha Allah ta'ala za mu fara tun daga hatta daliban mu na makaranta yanzu aka mun aika ma iyayensu da malaman mu wadanda ba su da katin so duk wanda bai da wannan katin makarantar nan insha Allah daga gobe za ta zanto cibiya da za a rinka yin wannan register din sai ku ga mai yan uwan ku mata wannan bai yana da muhimmanci yana da fa'ida kada ai wasa da shi kar ai sakaci da shi saboda ana iya zuwa lokacin da akwai su haƙoƙi da gwamnati za ta bayar in baka da shi ba zai yiwu ba kuma ya zanto kafin ka je kai dama ta subuce maka koi amfani da shi a cutar da arewaci a daga kaza duk dai abin da ya kamata kuna da hankali koi abin da ya kamata dan haka wanda suka san ba su da wannan kati din gobe mun musu magana cewa 11 zamu tashi tafsiri kun ga zuwan mu da wuri zai amfani kenan insha Allah muna gama tafsiri zamu bada dama su fara yin wannan kati din saboda haka wanda suke ba su da shi insha Allah ta'ala za su zo da shi sannan za a yi ma hatta yara wanda suka kai shekara 5 sai dai yaron da yake shekara 5 zuwa 16 bai wuce bai kai 16 ba akwai sharadi za a zo da takardar haihuwar shi photocopy shi sannan kuma za a kawo katin photocopy na katin mahaifinsa na katin dan kasan in mahaifin shi yana da katin zai photocopy nashi sai hada da takardar shaidan haihuwar dan sa sai ya zo da shi za su hada da shi sai su yi masa saboda haka nan idan ya zamto mahaifin bai da shi kaga sai ya fara yin nashi kenan in nashi ya fito muna fata ya su fara fitowa da wuri kila sun ce kwana 2 ko sati 1 za a iya fara samun slip din saboda haka duk wanda suke kusa da Allah a sanar wanda suke limanci a cikin kusa iya sanarwa masallatai ina ga dama ce da tazo wanda bai kamata mu yi sakaci da ita ba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ya dauke sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh